الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وني أنا سوزي مسلنجا كان سو زاك مسلنجا كي كي يدك أمن شيكو وني مكا دولي wani ne ya maka dole ka musulunta ka zo ka musulunta da yaddaka da amincewarka to zan gaya maka abinda in ka fada ka zama musulmi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله كاچه daga yau ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda annabi Muhammad manzon Allah ne ya sunanka Umaru ya sunanka kafin Umarin okay sunansa dama Umaru to za a ci gaba da kiranka Umaru ai babban mutum ne za a ci gaba da kiranka Umaru to Allah ya tabbatar da mu da musulunci da kai ga ƴan committee mu nan za su koya maka addini fa inna asdaqal hadith kalamullah وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن أتكن سورة البقرة aya ta 135 na'am nan ne ko okay muna aya ta 133 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإله إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
الله سبحانه وتعالى يتجب أن يبين أكيد النبي إبراهيم دا أكيد يا إنسا دا كما جيكو تنسا يا إنسا سوني النبي إسماعيل دا النبي إسحاق jikansa annabi yaqub wanda ya haifi yaya 12 Allah ta'ala yace am kuntum shuhadaa ko ku kuna halarce kun kasance kun halarta kuna nan iz yayin da hadara yaqub al-mautu mutuwa ta bujiro ma yaqub daidai lokacin da zai mutu kuna nan lokacin da ya tara yayansa iz qala li banihi lokacin da yake gaya ma ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta wa bayana idan na wuce bana nan yanzu dai na bakku akan tauhidi to idan bana nan me za ku bauta wa qalu sai ƴaƴan annabi yaquba suka bada amsa suka ce na'budu ilahaka za mu bauta wa Allah mahaliccinka wa ilaha abaika abun bautan iyayenka wanda iyayenka suke bautawa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan shine dai Allah ta'ala wanda iyayenka suke bauta masa annabi ibrahim akan tauhidi ya rayu annabi isma'ila akan tauhidi ya rayu annabi ishaqa akan tauhidi ya rayu ilahan wahidan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim shine Allah ta'ala shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukansa a cikin zatinsa a cikin sunayensa a cikin sufofinsa a wajen kadai takarsa da bauta wa nahnu lahu muslimuna mu masu miƙa wuya ne gare shi kadai ba za mu miƙa wuya ga kowa ba sai Allah wannan shine wasiya da kuma taqarir da annabi yaquba yayi ma ƴaƴansa cewa ya bassu akan tauhidi ya bassu akan musulunci ba yahudanci ba ba nasaranci ba ba maguzanci ba to sai Allah ta'ala yake tabbatar musu cewa in sun tabbata su ƴaƴan annabi yaquba ne to su bi manzon Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallama shine yazo da addini wanda ya kobo da kobo da irin wanda annabi yaquba yake kai yayi daidai da wanda annabi ishaqa yake kai yayi daidai da wanda annabi isma'ila yake kai yayi daidai da wanda annabi ibrahim yake kai saboda mai son ya bi addinin gaskiya ya bi addinin daidai ya bi addinin yardaje to ya bi tafarkin annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq annabi musa annabi isa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai Allah ta'ala ce tilka ummatu waccan da ake bayanin ta wato annabi ibrahim da ƴaƴansa annabi isma'ila annabi ishaqa wata al'umma ce khalat da ta riga ta wuce wato yanzu ana bada labarin abinda suke kai ne kalman umma yana daukan ma'anoni da dama kamar da zuwa alqur'ani yakan zo da ma'anan mutum ɗaya shugaba idan mutum ɗaya zamo shugaba ana kiransa al'umma kamar yadda Allah ta'ala ya kira annabi Ibrahim umma ko inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin sanan nabiyu lokaci ma ana kiransa umma wadda kara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun sai ya tuna ba'da ummatin bayan lokaci muddatin min zaman bayan lokaci sai ya tuna kalman umma anan ta dauki ma'anan wato lokaci sanan yakan zo da ma'anan al'ada inna wajadana aba'ana ala ummatin ay ala adatin wa dinin mun tarar da su akan wata al'ada da wani addini sanan yakan zo da ma'anan umma al'umma taron al'umma tilka ummatun qad khalat ma'ana waccan al'umma ce tawaga ce jama'a ce qad khalat ta riga ta wuce laha ma kasabat abinda ta aikata ko ta tattala ko ta yi na aqida da ibada da mu'amala da halaye laha yana kanta ba abinda ya shafe ku ba za a dora muku abinda wani yayi ba walakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata alkasabu shine ka aikata wani abu wanda ya shafi aiki ko ya shafi magana shine kasbu aikinka da maganarka kasbu yana daukan aqwal yana daukan af'al yana daukan af'alul qulub yana daukan kuma qaulul qalb wa qaulul lisan wa qaulul amal duk ya shiga cikin kasbu da ka ji abinda mutum ya tattala don kansa laha ma kasabat wa alaiha maktasabat abinda tayi na kirki yana gare ta abinda ta aikata mummuna kuma yana kanta wala tusaluna ba a tambayarku amma kanu ya'malun da abinda suka kasance suna aikatawa ba za a tambaye ka aqidar babanka ba don ba za a tambaye ka kai za a tambaye ka ta kamar rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka saboda haka in ka bi daidai ka bada amsa daidai in ka yi kuskure ka bada amsa ba daidai ba kai kai wa kanka dan haka wannan aya ta kunshi darussa masu tarin yawa darasi na farko shine alaka tsakanin yaya da iyaye ya kamata alaka tsakanin yaya da iyaye ta zama alaka ce ta kowa yana shiryar da kowa kowa yana nuna ma kowa gaskiya idan Allah ya shirye da ya zama danka shine akan daidai babu matsala ka karbi nasiha ka karbi shawara ka karbi wa'azi da karantarwa da jan hankali daga gare shi kamar yadda annabi Ibrahim yayi babansa wa'azi ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya babban soyayyar da zaka wa mahaifinka ka kira shi zuwa ga abin da yake shine daidai ta hanyar hikima da kyakkyawan wa'azi haka nan kuma shi ma uba zai iya madansa nasiha da wa'azi kamar yadda Yaqub yace madansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana kada ka hada Allah da abokin tarayya domin aikata wannan babban zalunci ne ko zalunci ne babba kun ga a can da yayi wa mahaifinsa wa'azi can kuma mahaifi yayi wa dansa wa'azi daka kowa zai iya yi wa kowa nasiha kowa zai iya ba kowa shawara kowa zai iya fadakar da kowa zai iya nusantar da shi zai iya mai wa'azi zai iya fadakar da shi zai iya jan hankalinsa zai iya nuna masa abin da ya kamata yayi daka anan annabi Yaqub bayan yayi wasiya ga ƴaƴansa wa ausa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha hastafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun bayan yayi musu nasiha ku rike musulunci kankan kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi sai kuma ya saki tara su yace musu wai inna mutu wa za ku bautawa don ya ƙara tabbatarwa shi yasa annabi Yusuf da yake yana cikin zuriya wannan yace wattaba'tu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون yace nayi watsi da duk wani ne taratu min latta qaumin la yu'minuna billahi nayi watsi da duk wata wani addini wanda masu shi bisu imani da Allah ba na bi tafarkin iyaye na shine tauhidi millata abai ibrahima wa isma'a wa ishaqa wa yaquba da kakana da babana da baban kakana da babana wato kenan wannan silsila ce ta annabawa duk suna kan daidai. To sannan abu na biyu yana nuna mana mahimmancin wasiya, cewa ba laifi ka tara ƴaƴanka ka ce to me aqidata, suka ce baba kai ahlus sunna ne, kana kan kitabu da sunna, alamun hajjis salafus salih, kana girmama sahabbai, kana girmama ahlul baiti, kai imani da qur'ani da hadisi, kana kan gaskiya, kana kan daidai. Sai ce to na so duk kuraye akan wannan ku mutu akai. Wanda ya canza wata aqida ko ya canza wani manhaji ko ya zo da wani tsari ba na gaskiya ba, to ya tabbatar ba ni ba shi ba shi ba ni, kuma bai yi wannan da amincewa ta ba, ko bai yi da yarda ta ba, kuma bazan amince haka a bayana ba. Saboda kaga iyaye da yawa ba sa zama su yi wa ƴaƴansu wasiya akan tauhidi, akan sunna, sai dai magana kuɗi da magana gado aka fi. Nawa baba ya bari, nawa zaka samu rabon gadon ka, ai ta rigingimu, ƴaƴan wa suka fi yawa, wace ce mai maza da yawa, wace ce mai mata da yawa, kun an tashi rabo kowace nawa za ta samu, shine aka fi mai da hankali akai. Amma ba a maganan addini da tarbiya, wanda shine gadon da iyayenka za su gadon maka. Sannan na biyu, na uku, za a iya dangana addini ga iyaye idan suna kansa. Kun ga addinin nan ai ba na Annabi Ibrahim ba ne, na Allah ne, amma sai gashi Allah yana dangana shi ga Annabi Ibrahim, saboda Annabi Ibrahim ya riƙe addinin kankan. Kuma dama gaskiya ana iya dangana ta ga wanda ya aiko ta, ko a dangana ta ga wanda ya kawo ta, ko kuma a dangana ta ga wanda suke aikata ta. Misali, Allah ta'ala akwai wanda yake cewa ul hazihi sabili ad'u ila Allah, nan kalman sabili kun ga an jingina musulunci ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa addinin aina Allah ne. Can kuma yake cewa wa man yusha'iqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina, nan kuma aka ce tafarkin na mu'minai ne, can aka ce tafarkin na Annabi ne, can kuma aka ce tafarkin na Allah ne, ko sabilillah aka ce na Allah ne. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, da haka ana jingina gaskiya ga wanda ya aiko a ce addinin Allah ne, ana jingina shi ga wanda ya kawo a ce addinin manzon Allah ne shi ya kawo shi, kuma ana jingina shi ga masu aikata shi a ce addinin mu'minai ne. Wannan nisba din guda uku duk za a iya yin ta, domin ya ce millata aba'i, kaga bai ce millatillah, sai ya ce millata aba'i, addinin iyayena. Ba ana nufin addinin iyayena wanda suka kirkiro ba, a wanda suka rayu akai. Sannan abu na hudu da wannan aya ta nuna mana shine aka saka Isma'ila a cikin wato abin din Yaqub, ya'in Annabi Yaquba da suka tashi lissafa iyayensu, sai suka faɗi Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa. To ita alaƙar da ke tsakanin Isma'ila da Ishaqa alaƙa ce ta uba ɗaya, ba uwa kowa da tasa, ƴan maza suke. Don haka kenan Annabi Isma'ila a matsayin ammi yake a gare su, ammi kuma shi ne ɗan uwan babanka ko ɗan uwan kakanka. A nan kakansu Annabi Ishaqa da Annabi Isma'il ubansu ɗaya, shi wannan ɗan Sara, wannan ɗan Hajara, uwa ce kowa da tasa. Hajara ita ta haifi Annabi Isma'il, Sara ita ta haifi Annabi Ishaqa. Alhamdulillah allazi wahaba li alal kibari Isma'ila wa Ishaqa, da haka su biyun ƴaƴan Annabi Ibrahim ne, amma kowanne babarsa daban. Wannan babarsa ita ce Sara, wannan babarsa ita ce. To hikimar shigo da shi cikin aba'i iyayena, domin amminka, ma'ana ɗan uwan mahaifinka, wanda suke uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, wannan ana kiransa shi ma wato a matsayin babanka. Inna amma rajul sunu abihi, wato ɗan uwan mahaifinka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani sahabi game da Abbas, lokacin da Annabi ya ce a je a karɓo zakka a wajen Abbas, da aka je sai ya zama bai bayar ba saboda an ranci zakkar shekara biyu a hannunsa. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka san cewa amur rajul sunu abihi ba ai dan uwan mahaifinka da suke uba daya uwa daya uwa daya uba daya da mahaifinka ai matsayin sa daya a wajen mahaifinka to sannan mas'ala ta shida zaka iya jingina sunanka ga sunan kakanka idan aka ce ya sunanka zaka iya fadar sunanka da na kakanka koda baka fadi na babanka ba shi yasa ga a jikin passport sai kaga an dawo da sunan kakanka ko babanka shine a farko ko gashi dai ka bayar da sunanka uku ko biyu sai kaga kuma wani ya dawo farko saboda da babanka da kakanka duk ana iya kiran su babanka sannan wasu malamai suna ga in ka jingina kanka zuwa ga dan uwan mahaifinka wanda suke uba ɗaya uwa ɗaya da mahaifinka ka jingina kanka gare shi ba za ka shiga karkashin hadisin nan da yace wanda ya jingina kansa zuwa ga wanda bai haife shi ba Allah ya kubuta da gare shi ba shi ba Allah to wannan ba zai shafi wanda ya dangana kansa ga kakansa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib anan annabi ya jingina kansa zuwa ga kakansa bai ce anabnu abdullahi ba sai ya ce anabnu abdul muttalib ni dan abdul muttalib ne saboda abdul muttalib shi ya haifi baban manzon Allah dan haka wanda ya haifi babanka kakanka shi ma babanka ne kamar yadda kuma jikarka yakkace jikarka yakkace jikanka danka ne kakanka babanka ne dan shi ya haifi babanka shi yasa ma a mas'alar gado idan babu uba wa yake hawa kujerarsa kaka haka na idan babu da wa yake hawa kujerarsa jika na wajen da kaga ashe kenan kowa yana iya zama a kujerar wani to sannan kuma wasu daga cikin sahabbai suna ga mas'ala ta bakwai kenan cewa dan uwan mahaifinka yana iya zama ya hau kujerar wato babanka a lokacin da ya rasu kuma zai iya tsare yan uwa daga gado kamar yadda baba ma zai iya tsare su duk da wannan mas'alar a mazhaban mu ta malikiya ba a sai dai shi kaka yakan yi tarayya ne da yan uwa a wajen rabon gado amma baya hajabin su kamar yadda baba idan kana da baba da shakikai da abbai da ummai duk ba za su ci gado ba babanka duk ya tsare su amma kaka shi sai dai ayi abin da araba da shi ko ya dau sulusi ko ya mukasama ko dai matsalolin suna nan da yawa saboda haka da wannan aya suke kafa hujja cewa Isma'ila ya shigo cikin iyaye tare da cewa Ibrahim Ishaqa ya haifa da Isma'ila su kuma wanda ya haifi baban su shine Ishaqa shi ya haifi Yaquba amma da suka tashi lissafo iyayensu sai suka shigo da dan uwan mahaifinsu sannan kuma wannan yana nuna mana mas'ala ta takwas mahimmancin zumunta cewa in ka tashi lissafi kada ka manta da yan uwan mahaifinka domin kaga ƴaƴan Annabi Yaqub basu manta da dan uwan kakansu ba sai suka ce za mu bi abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa da kuma su ce Ibrahima wa Ishaqa sai suka shigo da Isma'ila cikin wato dangi wanda kaga wannan ya nuna zumunta da ƴan uwan ammomi yana cikin abinda wannan ya koya mana sannan mas'ala ta tara wanda yana koya mana ikhlasi in za yi addini a yi shi ga Allah shi kadai da yace wa nahnu lahu muslimun mu ga Allah kadai muke musulunci musulunci ba ana yin sa dan kowa ba ana yin sa ne dan Allah kadai saboda haka in mutum zai musulunci yayi saboda Allah kuma yayi dan Allah kuma yayi da ikhlasi kuma yayi da akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mas'ala ta goma cewa ba a dora ma wani laifin wani da Allah ta'ala ya ce laha ma kasabat walakum ma kasabtum abinda suka yi nasu ne abinda kuka yi naku ne to amma akwai hadisi da yazo cewa idan da ya aikata kyakkyawan aiki za a rubuta wa baban salada amma ba na dan za a diba a ba baban ba misali kana da da sai ya zama ka dora shi akan gaskiya ka dora shi akan amana ka koya masa ilimi to wannan dan idan yayi aikin kirki za a dinga ba babansa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama wani yaro ya kawo karan babansa wai mahaifinsa yana diban masa kuɗi sai ya tara kuɗi sai mahaifinsa ya diba to shine yaron ya kawo kara cewa babana sai na tara kuɗi sai ya kwashe ya kashi sai annabi ya tanka dake ya sai ya ce anta wa maluka li abika da kai da kudinka din na babanka ne so dan babanka ya ci kudinka sai me ka ba babanka aje 100 ya aje ma kawai sai je ya ce fa ne sai da ranar bukata ta tashi kace baba ce na'am dana mai albarka ina ajiyar nan da na baka yace wace ajiya baba na baka 100 yace to na kashe ai kace masha Allah alhamdulillah baba kan kyauta Allah saka da alheri na'am anta wa maluka li abika an ce babanka ko ka same shi ana sai da shi ka biya kudin sa ka siyo shi kana siyan sa ya zama da ba zai yi bauta karkashin ka ba haka shi ma an ya ga dan sa ana siyarwa a matsayin bawa yana biyan kudin to kawai ya zama da automatically baya bukata sai ka ce ka yanta shi dan babanka ba zai yi zaman bauta a karkashin ka ba haka danka ba zai yi zaman bauta a karkashin ka ba kowa siyi kowa to nan take ya yantu kawai saboda alfarmar uba da kuma alfarmar da to kun ga wannan aya ta koya mana wannan mudaka Allah ya ƙara ƙarfafa wannan cewa wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku abin da suke ba akwai hadisin da yake cewa wato idan mutum ya da ya aikata kyakkyawan aiki za a ba baban sa ladan wannan abin da da ya aikata amma ba za a debi na dan ba inna atyaba ma ya'kulu al-insanu min kasabihi wa ibnuhu min kasbihi mafi tattalin abin da zaka ci shine abin da ka tattala mafi dadin abin da zaka ci shine wanda ka tattala da hannunka to danka ma yana cikin tattalin arzikinka domin kai kai masa hidima ka auro mahaifiyarsa ka zo ka kula da shi aka haife shi kai man ragon suna da ce iyayen mu suna ajiye littafi duk abin da suka yi mana su rubuta da kaga kudin da yawa a ce tun daga auro babaka duk wani abu magani ne asibiti ne ruwa kasha abinci kasha duk yana rubuta tufafin da ka kashe da wanduna da huluna da riguna kudin makaranta abinci sutura magani da duk wata hidima da aka yi maka sai ka gama rayuwarka kaf ka gama university ka samu aiki sai mika maka bill na'am kudin pompas ma kawai ya isa kaga mahaifi ba karamin kuma ma kaga ya mika maka bill akwai riba ai ko kamata ya dora masa riba to kaga ba mahaifin da yake tura maka bill yace to kawo abin da na kashe ba saboda yayi saboda Allah kai ma sai kai masa saboda Allah na'am
wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
الله سبحانه وتعالى يتجب دا بينا منا إرن أكيدا تيهود دا نصارى دا إرن كلن دا سكيه ومسلمي الله تعالى يتجب وقالوا يهود سنشي كونوا هودا وكسنشي يهودا وزاكو شريو au nasara, haka nasara sun ce ku kasance nasara za ku shiryu. Ma'ana kowace kungiya cikin biyun ta kira musulmi cewa a zo a hau aqida irin tasu. Idan an hau aqida irin tasu shine za a samu shiriya. Wa qalu, suka ce kunu hudan au nasara tahtadu. To ne kamata mu tsaya, saboda masu tambayoyi suna cewa tambayoyin ba sa shiga cikin program din. Saboda haka za mu karanta tambayoyi. Tambaya: ko akwai wani haƙƙin da ke kan namiji yake dawowa kan mace don tana aikin albashi? Kun gane tambayar? Matan mutum ce take fita take aiki, to wannan kuɗin da take samuwa na albashi, mijinta yana da haƙƙi ta dinga ɗan gutsuro masa wani percentage tana bashi, tunda dai a wannan guda takwas da ta fita ta aiki nawaye? Idan ka auro mace awanta 24 nawaye? To sai ta ɗau takwas ta tafi aiki, ta bada takwas a waje ko ta bada shida a waje, to kana da haƙƙi ka ce a baka wani percentage cikin albashin da take ɗauka, ko kuwa baka da iko ka nemi wani percentage a cikin albashinta. To malamai sun kasa aikin mata zuwa kashi uku, kuma dangane ga izinin miji ma sun kasa shi kashi biyu. Na farko suka ce wane irin aiki take yi? Akwai aikin da na mata ne dama, ya kamata a ce matanmu da 'ya'yanmu mun basu suna irin wannan aikin, matuƙar za su tsara mutuncinsu, za kuma su yi shiga mai kyau ta addini. Misali aikin asibiti ɓangaren mata, da aikin malanta na koyarwa, da kuma ɓangaren abin da ya shafi ɓangaren ma'aikacin da suka shafi mata, wanda da mace za a yi dilin. To irin wannan ɓangarorin, idan matarka tana da ilimin da za ta yi aiki, idan ka bata dama tana irin wannan aikin ba matsala. Domin a daular musulunci tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama mata suna aiki. Misali Ar-Rubayi binti Muawiz a cikin Sahihul Bukhari tace so shida Annabi yana fita yaki da ni. Ni nake dafa abinci, ni nake jinya, sannan ni nake bada taimakon gaggawa, first aid ita take bada wannan. Kaga ashe ta bada gudunmawa kuma a zamanin Annabi. To wannan misali ne na mata masu yin aiki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan aiki na biyu shine aikin da namiji zai iya mace za ta iya, kuma buƙatar mace a cikin aikin kaɗan ne. Shin akwai buƙatar mace a cikin aikin soja buƙata ta musamman ta dole? A watakila ai wajen yakin za a iya samun mata, ko ana buƙatar 'yar sanda mace ai, saboda wata ran wacce za a taho da ita, ko a bata gudunmawa, ko a tsare ta, ko a taimake ta mace ce. Kaga ana buƙatar mata a cikin 'yan sanda, ana buƙatar mata a cikin soja, ana buƙatar mata a cikin custom, ana buƙatar mata a cikin immigration, ana buƙatar mata a cikin civil defense, ana buƙatar mata a cikin hizba ma, ko? Yauwa, saboda akwai abin da mace zai shafa. Idan ya shafi mace, maimakon namiji ya je ya rike ta, ko kuma ya taɓa ta, ko ya kamo ta, ko ya tsare ta, ko ya kiyaye ta, ko ya bata gudunmawa, idan akwai mata, kaga matan sai su yi irin wannan gudunmawar, ko? To kaga anan idan za a bada tsari mai kyau, duk mata ana buƙatar su shiga na. To wannan shine aikin da maza za su iya, mata za su iya. Akwai kuma aikin da kashi na uku wanda mata ma ba su da buƙatar yin sa. Kamar mace ta zama sakatariyar wani a ofis, matarka ce sakatariyar wancan mutumin, da Allah wannan larura ce, ta caɓa kwalliya da safe, domin sakatariya dole ta zama mai murmushi, ta zama mai dariya, ta zama ta iya mu'amala da mutane, ta zama mai tsafta, ta zama mai buɗe haƙora, ta zama mai iya tarar jama'a, ta zama mai kaza. Kuma kai kana nan gida, matarka ce sakataren wani, duk baƙon da ya zo ita za ta tare shi, ko da yaushe a cikin jakarta daga madubi sai jambaki sai jagira sai waye sai kayan make up. Kaga wannan aikin ba larura bane mace ta irin wannan aikin. To bayan sun kasa aikin cewa akwai aikin da na mace ne kawai, akwai aikin da maza da mata suna iya yi, akwai aikin da kuma na namiji ne bai kamata a sa mace ba, saboda ba guri ne na daraja ba, ba guri ne na wata gudunmuwa ba, guri ne kawai na neman kuɗi, kuma sai an yi amfani da jikinta da muryarta da ƙuruciyarta da kyan fuskarta don ta jawo kwastoma. Ko irin tallan sabulu, a ce mace ta fita ta ringa tallan sabulu tana wanka da shi, ana ɗauka ana yin fasta ana liƙawa, kaga rabin jikinta ya fito. Kaga wannan duk ba a da buƙatar sa mata su shiga saboda darajar matan. Sannan fita aiki kuma kala biyu ne, akwai fita aiki da izinin namiji, akwai matar da take fita ba izininsa. Sannan kuma fitar akwai matar da tana iya haɗa aikin gida da aikin waje, ba a wanda yake samun matsala, ta kula da kai, ta kula da ‘ya’yanka, ta kula da gidanka, kuma ta je ofis ta yi aikinta daidai, wanda ana samun da wuya a samu wannan. Da yawa ɗaya aikinsa ya samu matsala, ko dai naka na gida ya samu matsala, tunda ba za ta iya kula da gidanka ba sai ta nemo ta za ta kula ma da gidan, ba ta da lokacin kula da ‘ya’yanka sai ta nemo ta za ta kula maka da ‘ya’yan, ba ta da lokacin da za ta kula da kai to nan ne ba za ta nemo maka kuma wacce za ta kula da kai ba, ko ba za ta baka dama ka nemo wacce za ta kula da kai ba, shine mace ta biyu. Daga nan ya samu matsala. Don haka kenan mace za ta iya yin aiki in ba zai cutar da aikinta na gida ba, in kuma da izinin mutunta za ta fita, in kuma aikin ya dace da mace, kuma aikin za ta kara mutuncinta, ba za a samu irin matsalolin da ake samu na mummunan alaka a wajen aiki tsakanin maza da mata, wanda yana nan kuma yana faruwa da yawa. To idan miji ya yadda a fita aiki da izininsa ake fita, to ba ka da iko ka ce ta dinga yankan wani abu daga albashi tana baka. Sannan na biyu, idan fita aikin da take yi baya ɗaukan lokacinka a gida, misali in ta fita sai ka nemo wata matar, in ta fita sai ka nemo wata ma'aikaciyar, to waɗannan ma'aikatan kai za ka biya ko ita za ta biya su? Idan kai ka ba da izini ka ce to ki fita aiki, aikin ki na gida kuma a kawo wacce za ta yi ni zan biya, to kaga ba ka da buƙatar kuɗinta a nan. Sai in ita ce ta ce to mai gida, naga kai albashinka bai wuce 50,000 ba, ni kuma ina ɗaukar 150. To don haka bari mu yi zama na mutunci, na girmama juna da tausayi. Nawa muke kashewa a wata kuɗin yara a makaranta a tam? To shikenan ka dinga biyan kaso 30, ni ina cika 70. Nawa muke kashewa a cefa ne da kayan abinci da muke siyowa na wata? To shi ma mu raba uku, kai ka ba da ɗaya ni in ba da biyu. Wannan fa sai in ta ga dama ba dole ba ne, ita ce ta ga bari ta taimaka ma, tunda tana aiki ya fi naka tsoka. In ko ta ƙi baka, ba ka da wani iko, ba ka da wata hanya da za ka karɓi kuɗinta sai in ita ta amince. Saboda haka kun ga ashe kenan mai wannan tambaya amsarsa a dunƙule a lailaye a cure shine ba ka da iko ka karɓi kuɗin matarka mutuƙar kai ka amince ta dinga fita aikin. Kuma mu yanzu har ma takarda muke rubutawa ta yarjejeniya a kan karatu da aiki. Mutum da yawa in aka zo auren ‘yarsa sai ce sai ta gama makaranta. To wani in ka jira ta gama makarantar sai ce sai ta yi aiki. To saboda ana samun matsala sai a yarjejeniya. Idan ka yadda za ka auri ‘yarsa tana karatu ka batta ta ƙarasa, to ka rubuta ka sa hannu. In ka yadda za ka batta ta yi aiki wanda ya dace, to ka sa hannu. In ko baka yadda ba, kar ka yadda ka ɗau alƙawari sai an ɗaura aure ka zo ka ce ba za ta yi karatu ba, ko an ɗaura aure ka ce ba za ta yi aiki ba, to wannan kaga yana haifar da matsala. Har na ga auren da ya mutu da yawa sakamakon rigimar aiki da rigimar karatu. Ya yadda za a yi karatu sai da aka yi aure ya ce ba za a yi ba, ko ya yadda za a yi aiki sai da aka yi aure ya ce ba za a yi ba. Saboda haka akwai aikin da ya dace da mace, akwai wanda bai dace da ita ba. Wanda ya dace da ita za ta ba da gudunmawa, kuma wannan ba zai shafi aikinta na gida ba, ba zai shafi kuma mutuncinta da aurenta ba. To wannan babu matsala idan mutum ya ba mace ta yi, wallahu alam. Mace ce mijinta yake ba ta kuɗin cefa ne na wani lokaci, bayan ya ba ta bai ƙare ba sai ya rasu, to sauran kuɗin zai shiga gado ne ko yaya abin yake? Kun ji yadda tambayar take, mijin ne yake dunƙule kuɗin cefa ne, dama wasu haka suke, na san wanda yake bada kudin cefa ne na wata shida, sai a yi man lissafi wata shida sai ya bayar. Akwai wanda yake bada kudin cefa ne na wata daya, akwai wanda yake bada na sati daya, akwai mai bada na kullun kullun. Kullun zai bayar, kullun zai fita ga kudin cefa ne na yau, in zai fita ga kudin cefa ne na gobe. To dan haka idan kudin cefa ne ya ragu, tunda nasa ne ba naki bane, kin ce kudin cefa ne, kin ga ba kudin ki bane, to sai ya baki 100,000, an fara cefa nan 20,000, sai Allah ya masa rusuwa ga 80,000 a hannunki. Wannan 80 din nata ne ko nasa ne? Nata ne, duk an yi ittifaki nasa ne a hannunta. To ina ya kamata ta saka shi bayan rusuwarsa? Cikin gado. Kin ga muttafaqun alaihi cewa wannan kuɗi ba naki bane. Matata ta rasu ba ta da kanwa, sai ƴarta ko ya halatta na aure ta. Okay, sai to baka ka rubuta anan ba. Okay, matata ta rasu ba ta da kanwa, sai ƴaryarta ko ya halatta na aure ta. Ya halatta, ya halatta ka auriyarta, ya halatta ka auri ƴayyarta, mutuka ita ta mutu ko ko rabu da ita. Dama abinda zai hana ka ka auriyarta ko ka auri ƴayyarta, kai ko kanwar babarta ma, ko kanwar babanta, ko yan babarta, ko yan babanta, duk ɗaya ne zaka iya auren su bayan rasuwarta. Abinda ba a yi, waɗannan matan guda biyar ba a hada su zama guri ɗaya. Ba za ka auro mace ka hada ta da ƴayyarta ko kanwarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, su zauna a ƙarƙashin ka su biyu ba. Ba za ka auro mace ka auro ƙanwar babanta ko yan babanta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba, ka haɗa su su yi zaman aure tare a ƙarƙashin ka ba. Ba za ka auro mace ka auro ƙanwar babarta ko yar babarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya da babarta ba, ka zaunar da su ƙarƙashin ka suna aure baki ɗaya ba. Ba za ka auro mace ka auro ƴayyarta ko ƴar ƙanwarta ka haɗa su aure ba. Amma in kun rabu ko kuma ta rasu, kamar yadda ya halatta ka auriyarta, to ya halatta kuma ka auri ƴayyarta, wacce ba za ka aura ba ƴatta ita, wanda muttafaqun alayhi ne, ko kai ka haife ta ko ba kai ka haife ta ba, ƴatta haramun ne, mutuka ka tare da uwar ka auri kuma ko ka auri ƴarta. Waɗannan duka ya halatta. Gudunmuwa, Ƙur'anai uku, jone ce a yi wa iyayenta addu'a 150,000 ne ma, Allah ya biya min bukatuna, 200 daga wani bawan Allah a yi masa addu'a, Naira 100 a sa asusun marayu, a tamfa guda ɗaya a ɗinkawa marayu a yi mata addu'a, Naira 50 fi sabilillahi a yi mata addu'a, 500,000 a yi masa addu'a, 500 Allah ya gafarta wa mamasa, 500,000 daga wani bawan Allah fi sabilillahi a sa asusun marayu. Gudunmuwa daga gwamna Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo, gero buhu 25, shuga buhu 22, shinkafa buhu 50 kg ko 50 kg buhu 50, sai kuma buhu 22 na me shi kuma madara ruwa na gwangwani katon 42. Gwamna ya taso fa, to mai girma gwamna Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo, wannan gagaruma gudunmuwa da ka ba marayu, Allah saka ma da alheri, Allah ya sa a gama gwamna lafiya cikin nasara, kuma Allah ya kawo wani rabon kayan kwalliya da nasawa daga wata mata a bawa marayu, ladan Allah ya ba iyayenta, turmi zani 2 daga wani mutum Allah ya ba wa iyayensa ladan, Qur'anai guda 3 Allah ya biya mana bukatunmu, turmi 1 Allah ya yi masa ya yaye masa sabon da yake yi, to Allah ya yaye maka 200, Allah ya dawo min da kanwata daga wasan kwaikwayo da take yi, kanwarsa ce ta shiga harkar wasan kwaikwayo, ka kamata ka kirawo ta ka ji me yasa take sha'awar wasan kwaikwayo har ta shiga, kuma ya za a yi ta samu miji ta yi aure? Su ma 'yan wasan kwaikwayon aure suke ta yi, kuma duwace ta yi aure sai ka ji tsit wuta ya ɗauke ta tafi gidan miji. Ta ya kamata Allah ya kawo mata miji ta yi aure. Naira 100 Allah ya sa ɗana ya ci gaba a rayuwa, to amin. 500 Allah ya biya mun buƙatunmu. 1000 Allah ya ba yaran aikin yi da maza na gari. 50 Allah ya biya mun buƙatuna. 500 Allah ya shirye mun yaro na yana saida ƙwaya, to Allah ya shirye shi ya daina sha da saida ƙwaya. To sai masu 300 daga wata bayarwar Allah, Allah ya biya mata buƙatunta. A sa asusun marayu, 1000 mijina ya tafi umara, Allah da da shi lafiya. 1000 a sa asusun marayu a yi wa iyayenta addu'a. To gobe ne za a yi gidauniyar marayu, to muna fata jama'a kowa ya yi. Kun ga gwamna ya yi hoɓɓasa, matar gwamna ta yi hoɓɓasa, saboda haka kowa ma ya yi hoɓɓasa. Ko? Yawwa. Kaka ji an ce gwamna ya bayar da yawa, mata gwamna ta bayar da yawa, ai ka ga wani naira 100 ma ya bayar, wani ma da na gani na ɗauka ashe naira 50 ce. To kaga naira 50 ɗin nan Allah ya karɓe ta, sai ka sha mamakinta. Eh, kakkare na ka ba da ƙalilan, Allah ya baka kasiran. Ta Allah ba ta yawa ba ta kaɗan, abinda ake so ikhlasi da kuma ƙarfin zuciya. To Allah ya karɓa mana baki ɗaya. Gobe insha Allahu za a yi karatu, kuma za a nemi gudunmawa na gudunmawar marayu. Muna so kowa gobe mu ji ƙungiyarsu ko jama'arsu ko ɓangarensu ko yankinsu, irin gudunmawar da za su bayar a tarawa marayu, abin da za su yi amfani da shi. In kun je gidan marayu za ku ga akwai abin tausayi ƙwarai da gaske. Akwai buƙatar gidan ma a renovation ɗinsa, saboda ya ɗan sassamu abin nan da gyara da wasu ayyuka da kowa zai ba da gudunmawarsa, domin 'ya'yan nan namu ne. Kyakkyawar rayuwar su kyakkyawa mu ce, alherin da za su samu nan gaba duk mu zama mu ne asasi, domin Allah ya ba mu lada yadda muke kula da namu 'ya'yan. To Allah ya biya mana bukatun mu na alheri. Duk wanda ya turo ai masa addu'a ya ba da sadaka, da wanda bai ba da sadaka ba ma, duka Allah ya biya musu bukatun su na alheri. Allah kuma ya karbi wannan hidima da ake ta yi. Allah ya sa a mizanin hasana. Allah ya karba mana ayyukan mu na ƙwarai. Rahmat da Allah yake rabawa a watan nan, Allah sa muna da rabo. Azaba Allah ya tsare mu, asara Allah ya tsare mu. Allah ya mana arziki duniya da lahira, Allah ya mana albarka, Allah ya ba mu tabbata, ya tsare mana tauhidin mu, ya tsare mana aqidan mu, ya tsare mana imanin mu. Allah ya sa mu rayu musulmi, mu mutu musulmi, mu tashi musulmi. Allah ya ba mu rayuwa mai kyau, ya ba mu ƙarshe mai kyau, ya kuma ba mu makoma mai kyau, ya sa mu gama da duniya lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.